أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدها كبرك مدسادوا أو أن مسلاة ميتار البركة مسجد خلفاء الراشدين جنسي كبدا كراتمنا حل المسائل بشرح مختصر الأحداث ونشين مجلس منا باقي نكي ساري بوسا تي بي بي كراتوا منا إشرن دا بيو كو إشرن دا أكو غواتن صفر هجرة دا غرم كزوا مدينة دبو دا دا يهو دا أربعين دا باقي wanda yi daidai da 15 ga watan 8 a kalandar Bature 2025 idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata ko karshen karatun mu mun yi bayani akan abubuwa wanda malam ya ambato mana wanda yake cewa daga cikin abubuwan da ya kamata a ce bawa ya ko mukallaf wanda yaunane ya hawo kanshi ya san duk abin da zai gyara mai farlan shi ya kawo mana misali kamar hukumce-hukumcen sallah kamar yi hukumce-hukumcen tsarki kamar yanda zai yi azumin shi da yanda zai gyara azumin shi da dubba na azumi wannan wajibi ne sai malam ya kawo mana a cikin sharhi abin da ake kira da al-fardu wanda da yake farilla shine wajibi abin da duk lokacin da bawa ya aikata shi zai samu lada kuma idan ya bar shi to tabbas ubangiji zai mai uquba zai dora mai zunubi kuma idan ya tarar da shi akan hakan bai tuba ba tabbas zai azabtar da shi abin da ake kira kuma da sunna shine duk abin da yake mustahabbi ne aikata shi mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata bi wada ba yace wannan abin da ya aikata a matsayin umurni yake yace wannan dukkan shi ake kira da sunna ita kuma hukuncin sunna shine duk lokacin da mutun ya aikata ta to tabbas zai samu lada idan kuma bai aikata ba wata uquba akan shi sannan malam ya mana bayani akan abin da yake haramu shi kuma haramun hukuncin shine duk abin da ka bar shi dalilin dan ubangijinka ya maka umurnin barin shi to tabbas zaka samu lada akan shi idan ka aikata shi kuwa za a hukubanta ka dalilin aikata shi wannan shi ake kira da haramu sannan ya mana bayani akan abin da ake kira shi da makruhi yake cewa shi kuma makruhi shine abin da yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi yace huwa al-amru al-mustahib tarkuhu shine abin da an so bawa ya bar shi idan ka bar shi da niyya kyakkyawa to tabbas zaka samu lada haka kuma idan ka aikata shi babu wani lahi akan ka wannan shi ake kira da makruhi sannan ya mana bayani akan al-mubah shi kuma abin da ake mubah shine abin da yake halal an baka zabi kai ko kakkai in kai ma uwa su kai in baka yi ba uwa su kai shi ake kira da al-mubah su kuma suna yana da yawa a cikin abin da ya shahi babin mu'amala da babin ibada shine malai ya kawo mana fasadu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun dukkan wannan abubuwan a koma makaranta a nemi wa'inda suka san wannan masalolin su karantar da kai a matsayinka na wanda alƙalami ya hawo kanta duk abin da kake wada ko duk abin da kake aikatawa yana nan wa akwai wa'ansu mala'iku guda biyu wanda ubangiji ya wakala su suna nan suna rubuta maka ma yalfizu min qablin illa ladayhi raqibun atid ba wani furuci da bawa zai yi a lokacin da alƙalami ya hawo kan shi face da akwai mala'iku guda biyu wanda suke rubuta mi wanda yana rubutawa duk aikin kirki wanda ya aikata ko wata fada ta kirki wanda ya aiki wanda ya furta ɗayan kuma yana fada yana rubuta duk abin da yake lala ko duk abin da yake na haramun ne wanda ya furta ko kuma wanda ya aikata da haka shine gobe kiyama ubangiji yake mana raskon yake cewa za a zo wannan littafin da aka rubuta za a zo a mika maka kayanka a ce maka ikra kitabaka ka fabi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta wannan littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi a wannan rana kuma wannan kamun ma a baka littafin ko ka kasancewa ana mika maka littafin ka san menene makomarka saboda ubangiji ya kasa mana mutane kashi uku da kai wanda za a ba su littafin su ta hannun su na dama Allah sanya muna daga cikin su za mu ringa cewa ha'u muqra'u kitabiya ha'u muqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafin ku zo ku karanta littafin wanda dan lokaci kadan kamun a meka wa bawa littafin shi yana gudun dan uwan shi yana gudun matar shi yana gudun ma'ahin shi yana gudun ma'ahiyar shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana fa iza ja'atis saha fa iza ja'atit tammatul kubra fa iza ja'atis saha yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani idan aka rigaye aka yi busa to wannan ranar ho ba wani wanda ka sani a wannan rayuwar ta duniya kowa ta kanshi yake ranar da dan uwa zai ringa tserewa dan uwan shi ma'ahi zai ringa tserewa ɗan shi da zai ringa tserewa ma'ahin shi mata ta ringa tserewa mijinta miji ya ringa tserewa matar shi aka wannan rana ce ta kalubale rana ce ta hurkici yace to da zaran an zo an kiraye shi an bashi littafin shi ta hannun shi na dama zai ringa cewa ina kuke ku wanda dazin nake tserewa ko zo ku karanta littafi na inni zanantu anni mulaqil hisabiya ai dai zatan ai mu hisabi ne mai tsanani wanda zan samu amma dai alhamdulillah Allah ya tsiratar da ni kalkashin rahamar shi sakamakon aikin da ai aikin da na aikata a rayuwata ta duniya shi kuma sannan wanda za a bashi littafin shi ta hannun shi na hagu a lokacin nan fa sofa yadu subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira a ringa cewa kai kai tona ya mutuwata ya hallakata yana ta shagalin shi a rayuwar shi ta duniya ya manta da abin da yake jiran shi ya manta dalilin da ya sanya ubangiji shi halitta shi ko dalilin da ya sanya aka halitta shi aka kawo shi wannan duniya sai yake wa'ansu shagulgula wanda ba su aka umarce shi ba ya bar abin da yake wajibin shi ya manta da lalle da kai wata rana wanda za a zo a tsaya gaban ubangiji a yi raskwanin duk abin da aka aiwatar a wannan rayuwar ta duniya a lokacin nan ubangiji ya ce a sanna zan mu sanya shi wuta wanda take ta jahannama ya ce kuma wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura a rayuwar shi ta nan duniya sun kasance su ne wanda suke watayawa suke abinda suka ga dama suke masha'a innahu sanna allan yakhur ce bala inna rabbahu kana bihi basira wa yana tunanin ko yana da wata makamaka ko kuma yana tunanin a nan duniya wani shehu shi ya bashi lamanin gobe kiyama zai cece shi yace kai ya manta da lalle ubangijin shi yana kallon shi yana ga abin da yake aiwatarwa a rayuwar shi ta nan duniya sannan wanda za a bashi littafin shi ta bayan shi wannan shine mafi munin dan adam daga an bashi wannan fa shikenan ta kara ne a lokacin da zai ringa kisan ki zai ringa kiran ya kai juna ya nadama ta shi kuma duka kalubalen koda a wannan lokacin an ka samu wanda zai cece ka a wannan yinin to ka tabbata wanda kai wata rayuwa wanda zaka yi ta a cikin kabarinka wanda ita ba ce to a cikin ta iya abinda ka isa da shi iya yadda ubangiji zai ce ku bude mai wutan jahannama iya ganin shi haka kuma zai zamana a lokacin nan zai yi ta zama idan an bude mai wutan jahannama nan zai ringa cewa rabbi la tuqimis sa'a zai ringa cewa ya ubangiji kada ka tada kiyama ba dan komai ba saboda ya sani gwanda wannan azabar da yake dandana a cikin kabarin shi akan azabar da zai tarar a gobe kiyama Allah ya kiyaye mu to shine nan malamin yake bayyana mana mu yi kokari irin wannan matsalolin mu yi kokari mu san su ba dan komai ba dan mu gyara addinin mu kasancewa baya yiwa bawa yanzu yayi addini ba tare da ilimi ba duk abin da zaka yi shi ko da rayuwa ta nan duniya ka zo kurum ka shiga abubuwa ka san baya yake cikin shi ba ai ka sani ai da shi ka za a samu to dan haka shi ma addinin ba mai hawan kawara a daga kurma ana hutawa ana sallah ban san ba me ake karantawa ba ko ya ake yi ya ake yi ya ake gyara sallah ya ake wajibi ne bawa ya san su sune ake kira a malaman fiqh suke kira al-ma'lum min ad-din bid-darura wanda wajibi ne mutun ya tashi ya zage ne damtse ya san wannan ilimin saboda ba wani wanda zai iya dauke maka wannan ilimin wajibi ne san shi to shine nan malamin yake bayyana mana irin abubuwan da ya zamanto wajibi da zaran an ce alƙalami ya hau kanka wajibi ne a ce ka san wannan abubuwa dan ka kiyaye na gaba malamin yake cewa wa yajibu alaihi an yuhafiz ala hududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi yace ya zamanto wajibi wannan wanda alƙalami ya hau kanshi balagange yace ya kiyaye akan dokokin ubangiji kuma ya tsaya duk inda ubangiji ya umurce shi da inda ya hane shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ma amartukum bihi fa'tu minhu masalada wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu duk abinda aka ce maka wannan addini ko mai shari'a ya umurce ka da shi to ka zo da shi didi gulgudu ba a ce maka ba yanda irin sahabi abubakar yanda yayi kai ma haka zakai a'a fattaqullaha mastata'tum ka shi tsoron Allah didi gulgudu didi yanda zaka iya didi shi in aka dora maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai sai abinda rai take iyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashi yana raya da ranshi illa qalila to ni a yanzu ba na iya ba amma ni zan kirdada duk da kasancewar shi a haƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayuwar dare wajibi ne a gare shi har zuwa lokacin da aka rarrage me aka ce nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila wannan a halka al'amari har zuwa inda ubangiji yayi dauke me tashi tsakiyar dare ko rabin dare ya raya shi yana sallah ko kuma a'a ya kasa kashi biyu a cikin uku ya raya dukkan dare nisfahu aw inqus minhu qalila shine malaman tafsiri suke cewa imma shi a haƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabin dare ya raya shi yana sallah ko kuma zid alaihi ya ƙara akan wannan rabin kenan in ya kasa dare kashi uku ya yi kashi biyu yana sallah agar imma ya yi rabi ko kuma ya kashi biyu ko kuma ya rage wani abu daga cikin rabin da yake zuwa lokacin da ubangiji al'amarinka ga girma na shekaru ga kaza ga yaune-yaune na ta yadda kasa a lokacin nan ubangiji sai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layli wa nisfahu wa sulsahu wa qa'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar a lokacin da aka rage wa manzanmu sallallahu alaihi wa sallama irin tsayuwar da yake to ka gani wannan duk abin da aka ce maka an umurce ka manzo Allah ya ce ku zo da shi daidai gulgudu daidai yadda zaka iya haka zaka yi saboda aka ce maka ji tsoron Allah daidai gulgudu dalilai sun zo sun nuna ma amartukum bi fa'tu minhu mas'adun daidai gulgudun nan shine abin da ake so ka zo da shi amma dai mas'ala ta abin da aka hane ka babu hirin tawili ka ce a'a bari in dan yi reserve kadan bari in dan taba kadan bari in kurumcewa akai ka nisance ta kafa ba wani tawili ka ce an yi kaza an sanya kaza an yi kaza kaza zai bada bara an yi kaza a'a an ce maka kazan nan haramun ne wajibin ka ne qat'an ka nisance shi idan ku ka aikata to tabbas ka aikata abun da yake haramu kuma zaka hadu da hushin ubangiji malai yake cewa bayani akan wannan kalma yake cewa ya'ni annahu yajibu aidan 'ala al-mukallafi an yaqifa 'ala al-hudud allati haddaha lahu mawlahu yace wajibi ne game da wanda ya balaga wanda ya yunane ya hawo kanshi wanda alƙalami ya hawo kanshi ya tsaya akan dokokin ubangiji wanda ubangiji ya riga ya gindaya ne aka dama ubangiji kullu a cikin alqur'ani shi yana mana bayani yana cewa tilka hududullahi wannan dokoki ne na ubangiji fala taqrabuha a can misali yake ce fala ta'taduha kada ku kusance su ko kada ku huce gona da iri akan dokoki na ubangiji wajibi ne game da wanda alƙalami ya hawo kanshi ya tsaya akan ga abin da aka umurce ka to ka tsaya kada ka ƙara idan kuma ka ƙara ka zo da wani abu wanda ba shi ba wannan shi ake kira da bid'a kana tunanin a'a ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci abin da aka umurce shi isar maka wannan ita ake kira da bid'a shi sanya manzo Allah ya buga sanda akan bid'a yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya daga cikin abin da muka yi umurni akan shi fa huwa raddun amma yarmi da kayan shi ko kuma ya kirkiri wani abu ya sanyo shi cikin addini wanda baya cikin abin da muka yi umurni akan shi amma yarmi da kayan shi na daya kai aikin banza kai wahala ka bata lokacinka ka bata kudinka kuma ubangijinka ba zai karba ba kuma ga hushi na ubangiji saboda Imam Malik yake bayyana yake cewa duk wanda yake tutiya a ai kazan nan cikin addini yake a ƙara kaza a daidaita kaza ai kaza yake cewa to faqad za'ama anna an-nabiyya khana ar-risala yace to wannan mutumin yana tutiya lalle annabi ya ha'inci sakon da aka umurce shi isa saboda shi bai gani ba kai zaka gani
shi sanya nan yake bayyana mana wajibi ne mu tsaya duk inda majmancin al'amarin mu ubangijin mu ya umurce mu mu tsaya a nan wa hiya shara'i'uhu min alwajibati walmandubati walmuharramat ita ce shari'a na daga abinda aka wajabta mana na daga abinda aka mustahabbanta mana da shi mandubi kenan na daga abinda aka haramta mana yace fa in istamala al'abdu jawarihahu fi ta'a idan bawa ya sanya gaban shi wurin biyayya ta ubangiji yake cewa wajtan babih alma'asi yani sanci dukkan wa'ansa sako yace faqad hafaza ala hududillahi ta'ala tabbas wannan bawa ya kiyaye dokokin ubangiji wannan gaban namu da aka yi mana su ba wani abu wanda ake so sama da mubi dokokin ubangiji mu yi wa ubangiji mu biyayya kalkashin wannan gaban da aka babu misali wannan gaban a gobe kiyama dukkan su za su zo suna mana mai sheda amma yanda ubangiji yake bayyana mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin yace ranar gobe kiyama bayu za su zo gaban mu zamirihi akan bakunansu ai bakin shi ne mai ƙarya shi ne wanda zai zo ya ringa kwatance-kwatance ya ringa kewaye-kewaye yana nema ya sabota abinda ko ya nada wata ƙarya ya ce to zamirihi akan bakinsu bakin ba zai iya furta komi ba ya ce wato kallimuna aidihim wannan hannun da shi aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza zai ba da shaida ya ce lalle ubangiji ni ne kaza na yi kaza na yi kaza yace haka kawahuwanka wanda suka kai ka wurin su ma za su yi shaida bima kanu yaksibun duk abin da suka kasance sun aiwatar a rayuwarsu riwaya ta tabbata hatta da gaban namiji ko hatta da gaban mutum sai ya yi shaida lalle an yi duk abin da ka san an yi to za su yi shaida gangan ciki za ta yi shaida shi ya sanya nan yake cewa ba abin da ya kai bawa ya ma kan shiga ta shine wannan gaban da ubangiji ya baka 370 ka sanya su wurin biyayya ta ubangiji kuma wannan gaban naka a kullun kana iya musu sadaka 370 nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sarka'a guda biyu da zaka yi lokacin wallaha yace ta'dilu sadakar da zaka yi tana a kibo din sadakar da zaka yi wa gabanka dukkan su 370 raka'a guda biyu ko raka'a guda hudu ko raka'a guda shidda ko raka'a guda takwas ita ce plakoin sallar wallaha shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mai sallatarta illa al-awabi sai masu neman komawa zuwa ga ubangiji kuma wannan ba karamin gata bane ba bawa ya samu kanshi yana ɗaya daga cikin wanda suke sallatar sallar wallaha sallar wallaha kuma tana farawa ne minti 25 bayan rana ta riga ta hudo zuwa hazzawa minti 20 minti 15 kamun rana ta kai zawadi to a wannan lokacin ko a cikin biran ka ne ko a dan shagon ka ne kai ka samu dan wuri ka dan samu kai raka aka guda biyu manzo Allah yayi yabo iya yabo game da wanda suke yi wa gaban su 370 sadaka a kowace safiya shine wannan sallatar raka'an nan guda biyu ko kuma guda shidda ko kuma guda hudu ko kuma guda takwas in ba ta samu ba guda biyu in kai Allah zai rubuta daga cikin mutanen da suke neman komawa zuwa ga ubangijin su wanda ko yake neman komawa zuwa ga ubangijin ka sani ubangijin shi yana mar'aba da shi Allah ya datar da mu yake cewa ai shara'i'ahu wa mtathala awamirahu wa shtanaba ma'asihi shine ya bi dokokin ubangiji abinda aka gindaya mai na daga shari'a ya bi daga ban shi ya yi koyi da abinda aka umurce shi ya nisanci duk abinda aka haramta mai ko duk abinda yake sako wanda ubangiji ya haramta akan shi malam sai kawo mana dalilai akan haka mu koma cikin suratul hashr aya ta 7 yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu duk abinda manzonku ya zo muku da shi to wajibinku ne ku dauki riki ku yi riko da shi 100% saboda wannan manzon ba kamar ba dan gidanmu bane ba wannan manzon special ubangiji ya zabe shi a cikin dukkan halittu hadisi abdullahi ibn mas'ud yake cewa Allah manzon Allah yake ba mu labari yake cewa Allah sai da ya leka cikin zakatun dukkan halittu daga annabi adam har zuwa karshen dan da za a yi wa a nan duniya yace bai ga wata zuciya ba wanda take ta dace ta cancanta ta kai a bata annabtaka a bata manzanci, a sanya ta shugaban annabawa da manzanni, a sanya ta shugaba ko manzo, wannan zuciya a sanya ta kasance ita ce zuciyar manzan da zai wakilci mafi alkhairin al'umma a saman doron kasa daga cikin al'ummu, manzan da zai yi wa kowace al'umma shaida a gobe kiyama, manzan da yake da ceto a gobe kiyama in ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace Allah sai ya zabe shi, aka sanya shi yahi babanmu annabi Adam, yahi annabi Nuhu, yahi kaza, shine jagoran su, shine cikakken su. Yace kuma Allah ya sake diba a cikin zakatun bayu, dukkan bayu tun daga annabi Adam har zuwa na karshe wanda za a yi wa. Yace Ubangiji bai gabo an su zakata ba wanda suka dace su kasance wazirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sahabban shi. Allah ya zabe su sai kasance su ne suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka bada rayukansu akan manzon Allah, suka bi fafutuka akan wannan addinin ya iso har zuwa wannan lokacin. Wa'innan mutanen ba wani abu wanda yake tsankanin mu sama da in an ambace su, wanda cewa Allah ƙara musu yarda. Yake cewa aya ta biyu, yake cewa a cikin suratul nur, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات وما في الارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم ترجعون اليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. yace kusani فليحذر الذين يخالفون عن امره اهرئن وانده suke saba wa umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shedo yasu an tusibahu fitnatun tab wata musiba ta zo ta same su sakamakon sabawa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna tunanin rashin jin dadi da muke samu a cikin rayuwar, rashin jin dadi da muke yi na rayuwa yau da gobe, rashin jin dadi da mada game da abokan zaman mu wanda muke mu'amala da su wurin aiki ko kuma zamantakewa ta gida ko wani abu makamancin haka, wai haka kurum Ubangiji zai dora mana haka? Wallahi dukkan shi ya samu kai ne dalilin sabawa Ubangiji ko ketare dokokin Ubangiji. Duk lokacin da bawa zai tsaya ya bi dokokin Ubangiji, yayi istighfari, wallahi zai samu rayuwa mai kyau. Ubangiji yake bayyana wa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Yake cewa ku nemi gafarar Ubangijinku abinda ka san ka aikata. Dan adam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda bai yin kuskure, kowa yana yin kuskure. Mutum yana iya huta kai tsaye ya yi wa Ubangiji abinda ba haka ba, amma dai shi kuma Ubangijin kalkashin rahamar shi sai ya bude mana kofa ta tuba, kuma ya yi mana alkawari ba zai liƙe mana wannan kofa ta tuba ba sai lokacin da ranmu ta zo gargara, gashi nan mala'iku sun zo sun jeru sun zo ɗaukar rai. Duk irin tubar da za ka yi Ubangijin ka ba za a karɓa ba, irin tubar Fir'auna ce, lokacin da ya ga tabbas ga mutuwa ta zo, ga ruwa nan zai cinye shi, yake cewa amantu billahi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin. Fir'auna yace nayi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani, kuma ni ma daga yau musulmi nake. Akwai riwaya ingantatta, malaika jibril yake wadi wa manzo Allah yace nishi haushi nace na nemi kasa dan taba a bakin nashi saboda kar rahmat ubangiji targayi mushin shi. Dan ma Ubangiji ya riga ya kaddara, da aka kaddara in rahama Ubangiji akan Fir'auna za ta riga ya wucin shi, wallahi da haidai ka sha da yawa da labarin su ne ya alcanta, saboda shi Ubangiji yana son karɓar tuban bawan shi. Amma dai dalilin da ya sanya ba a karɓi tashi ba, lokacin da aka yi da shi yana cikin yalwa bai tuba ba, sai da ya ga mutuwa, sai da ya ga uwar bari, shine Ubangiji yake ce mana al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal musirina, sai yanzu lokacin da rai ya zo zai yi halin shi, a yanzu za ka ce ka tuba? Bayan saban da kai, bayan bannar da kai, shekara aru-aru kana kashe mazaje, kana kashe maza da mata, kana kashe mazaje, ka dawo in kai wannan shekara, ka tsallake wannan shekara. Ya ce to mu dai gatan da zan mu maka shi ne, falyawma nunjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, daga yau zan mu tseratar da gangan jikinka ba dan komi ba, saboda duk wani tsagira, duk wani wanda yake tunanin shi ma kanshi ya kai. Fir'auna ya kasance mai izina ce, duk irin tsagirancin da bawa zai yi ba ya kai Fir'auna ba, shekara aru-aru kurum ku kashe mulusu, kaza nake so mutumin da ya daga kai yace hal alimtu lakum min ilahin ghayr, yace shi ko shin mutanen Misra ko san wani ubangiji ko babayana wanda yayi huto na huto da ubangiji, yace ana rabbukumul a'la, yace ni ne wa ubangijin kuwa wanda yake madaukaki wa. Wani Musa yazo ya ringa muku wani shaka fadi, ni ne dai wannan dai, yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, ga koramu nan dalil, ga kaza ga kaza nan suna ta gudana karkashin mulki na, ku buku hankalta buku fahimta, in ba ubangijin ku ba waye sai ya muku haka. Shi kuma da ma fastakhaffa qamuhu fa ata'uhu, ubangiji ya labarta mana mutanen da suka ji tsoron shi kai sai sai suka ce to mun bi sami'na wa ata'na, kaga wannan duka shi yake kai mu sabawa. Ubangiji yake cewa bayan duk wanda ya nemi gafara ubangijin shi yursilis samaa alaikum midrara, ka danyi ka kiyaye dokokin ubangiji, shedan ya maka zamiya, ka huta daga hayyacinka, ka je kai wani abu wanda ba daidai ba, ka dawo ka tuba zuwa ga ubangijinka kai istighfari. Yana ɗaya daga cikin sifa ta mummuni shine wanda ubangiji yake labarta mana cikin suratul nisa, yake cewa innamat tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu ghafurur rahima, yake cewa tuba tana tare ga mutumin da akwai imani a cikin zuciyar shi, ya san kazannan haramun ne kullum zamiya ta shaytani wanda kullun yana tare da mu yana maka wasiwasi, sai dan zame lokacin da ya zame ubangiji sai zare imanin da yake cikin zuciyar shi, sai ya tayi aikata laifi yana matsayin jahili, yace bayan ya aikata sai gani ashe abinnan da nayi bin kyautatawa kaina bin kyautatawa ubangiji na ba, kai tsaye ya dawo ya tuba akan abin da ya aikata, yace fa ulaika tubullahu alaihim, irin wa'annan ne wanda ubangiji kai tsaye yake amsar tuban su. Kuma ubangijinka mai gafara ne, gafurur rahima, mai gafara ne kuma mai tausayin bawanci ne, mai jinkan bawanci, yace amma dai wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at, babu tuba ga mutanen da za su ringa aikata asha, su ringa aikata sabo, hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an, sai da mutuwa ta zo mai gashi nan wa yana ganin mala'ikun da suka zo ba alamar haske a tare da su, ubangiji ya turo su suna jiran mai daukar ran ya zo ya dauka, a lokacin nan zai ce ubangiji na tuba. Jibiran yake cewa wa'annan ubangijin shi ba ubangijinka ba ya karban tuban su, wannan shine kaida, shine lokacin da bawa ya tuba ubangiji yake faɗi mana a harshen annabi Nuhu yursilis samaa alaikum midrara, ubangiji zai saukar muku da ruwa daga sama, da kai wani arziki wanda yake ruwan sama babu shi, shine idan ya zubo zai barbari ƙasa, ƙasa ta huddo mana duk abin da zamu ci, duk irin wadatar da za a huddo in dai ba a samu ba wannan ci maka ba, to aikin banza aka ba wani arziki wanda ya kai ruwan sama, yace to mai sabkan muku da ruwan sama kaga arziki kenan, wa yamjidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya nada muku akan diyan da ya baku, wannan su kuma su ne kawa ta rayuwar duniya, ya daɗa muku akan dukiyar da ya baku, wannan abin su ne kowa yake alfahari da su a rayuwar duniya, wanda ma yake kawurcewa da su ne yake kawurcewa, wanda yake nema ya tabbatar ya gode akan nemar da su ne ne yake godewa ubangiji, dukiya da diya da su ne, duk wani wanda zaka ji yana wata tutiya a rayuwar shi to wa'annan abin guda biyu da su ne yake tutiya, haka Walid ibn al-Mughira duk abin da aka yi tutiyar shi kurum dukiya da diya, duk wanda suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalubale a da'awar shi suna tutiya ne da dukiyar su da diyar su, yana yi tunanin a zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda, ubangiji yake labarta mana yake cewa ku bar ni da wanda shi kadai wa tino haka in shi wa muka kawo shi duniya wa ba kowan kowa ba, yace daidai kurum gatan da muka mai daga cikin fadlan mu mun ba shi dukiya, yace kuma mun ba shi obani da shuhuda ga diya nan ya aiwa kuma ubangiji ya raya mai su gasu nan a gaban shi, duk wata bukata an zartar mai da ita, to wannan shi ya sanya mai nagawa yake ganin shi ma ya kai yake hoto na hoto da ubangiji, kaga ubangiji zai baka dukiyar ya baka diya, yace kuma ya sha allakum jannatin wa sha allakum anhara, ya sanya muku garake ya sanya muku koramu wanda suke gudana a cikin su, malamai suke cewa kaga ai idan an ce maka ga ruwan sama ga dukiya ga biya wannan arziki kenan yace sannan aka ce maka garaji da koramu duk wanda ka ganshi yana tunanin ya tai garka kai yana tunanin ya tai bakin koraba ya huta ka san da kai aminci in ba aminci in inda da insecurity to babu hira ai wannan yake cewa to kaga ga aminci wannan shine abin da bawa yake nima a rayuwar shi daga yau har zuwa lokacin da ubangijin shi zai dauke shi dukiya iya abinci kayan lambu abinci wannan shine idan an samu shikenan rayuwa ta yi dadi yace mi zai gadar maka samu haka shine yawan istighfarin da zaka rinka yi haka kuma laifin da ka aikata ka tuba zuwa ga ubangiji tabbas idan kai haka to zaka samu wannan gata alƙawari ne ubangiji yake ba koma kan kissa annabi wannan mutanen annabi da samudawa da mutanen annabi shu'aib dukkan su ubangiji in yana labarta mana zaka gani yana wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumjidukum bi amri wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء وأن استغفروا ربكم ثم أنا آية نكرة تأتي وتأتي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله yake cewa ku tuba zuwa ga zanabbanku haka ku yi istighfari akan kurakuren da kuka aikata yace ubangijin ku zai dada muku rayuwa mai dadi zuwa ga wani ajali wanda yake ambatacce shine lokacin da ubangijin ka zai dauki ranka kaga wannan me yake gadar musu istighfari da neman tuba shine dan ubangiji yake bayyana mana to a hirinmu ko kuma ka shedinmu duk wanda suke saba wa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata fitina ko wata azaba mai rauni ta kusa ta zo ta same su yace ala inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ala inna lillahi ma fi samawati wa al-ard yace ku saurara lalle Allah shine yake da sammai yake da kasa yake da sammai yake da kasa qad ya'lamu ma antum alaihi wannan ubangijin ko ya san irin halin da kuke ciki ya san abin da kuke ciki yake cewa wayau ba yurja'u ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu yace kuma ranar da za a mayar da ku zuwa ga ubangijin ku zai labarta muku duk abin da kuka sheke a wannan rayuwa ta ku ta duniya in kirki kai za a labarta maka in banza kai kuma za a labarta maka haka wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne akan komai da komai حديث ابن عبد الله بن عباس يكي تيوا ناجما زى الله صلى الله عليه وسلم انا تيوا خذكم بحجركم يكي تيوا الى ميكا هنداينا زوا غريكو يكي تيوا اقول الى تيمكو abinda zai wakana a gobe kiyama ina miƙa muku hannu zuwa gare ku ina cewa iyyakum wa jahannam ka shedun ku da wutar jahannama iyyakum wa al-hudud ka shedun ku da ƙetare dokokin ubangiji iyyakum wa jahannam ka shedun ku da wutar jahannama salasun wa salasa marratin hasukum za Allah yake maimaita haka ba don koyi ba dan muhimmancin miƙa musu hannun da yake da kiran da yake musu yace fa idza ana mittu yace idan Allah mun cikawa taraktukum zan bar ku a wannan rayuwa ta duniya yace wa ana faradukum ala alhawdi kuma zan gabace ku akan tabki na alkausar yace faman warada aflaha duk wanda ya iso wannan tabkin nawa tabbas ya samu tsira wannan a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai wanda za su samu isa Allah sanya muna daga cikin su da kai kuma wanda ba za su samu isa ba manzo Allah yake labarta mana yake cewa zan zo in gabaci al'umma ta bakin tabki da ba dan komai ba dan in shayar da al'umma ta tabki na alkausar wanda duk wanda ya sha har abada ba zai tabbata shirwa ba yace haka mutane za su ringa zauwa daga cikin al'umma ta yace wa'ansu zan gansu daga can mala'iku suna koran su sun gangaro suna zauwa in ringa cewa ku bar su wannan daga cikin al'umma ta suke saboda suna da gurabe wanda ake fahimtar lalle al'umman manzon Allah ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar ta min asarul wudu na guraben arwalla gurran muhajjalin min asarul wudu za a same su huskokin su za su ringa haske haka dukkan jikin su za su ringa haske manzon Allah zai gansu ga sunan wannan al'umma ta cewa amma dai mala'iku suna koran su suna hana su isarwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya shayar da su wannan tabke wannan ruwa na al-kausar za ce baka sani ba abinda suka aikata bayan mutuwarka ai sun canza bid'a suka zo da ita abinda baka karantar ba shi suka aikata su suka zo da shi shi sanya ake koran su aka hana su shiga cikin aka hana su shiga aka hana su zuwa wurinka ka shayar da su wannan tabkiya shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai gabaci al'umma shi akan tabkin al-Kausar wanda ya iso ya shayar da shi to tabbas ya samu tsira wanda ku aka kore shi to tabbas wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiri sababbukan al'amurruka a rayuwar su nan duniya wannan hadisin Imam al-Bazzar ya hutar da shi wai hadisi daga Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa inna Allah ta'ala yaghahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah madaukakin sarki yana kishi akan shine yana kyamata yaga bawon shi ya aikata wani aiki na laifi bayan ya riga ya umurce shi ko ya riga ya hane shi kadda ya faɗa a cikin wannan ayyuka na laifi Allah yana kishi akan haka yana kyamatar ya ga bawon shi ya aikata kuskure ya aikata banda yake cewa wa ghayratullahi an ya'ti almu'min ma harrama Allah alayhi kishi na ubangiji da yake ko kyamata da ubangiji yake yi na bawon shi shine lokacin da bawa ya aikata abin da ubangiji shi haramta wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi wannan shine sharhin waccan gaba da muka karanta sai gaba ta ga malamin yake cewa Allah kara shi kanshi yake cewa wa yatubu ila Allah qabla an yaskhata alayhi wajibi ne game da shi wannan wanda alƙalami ya hawo kanshi ya tuba zuwa ga ubangijin shi kamun ubangijin shi ya hushi akan shi yaushe ne ubangijin shi zai hushi akan shi shine lokacin da lokaci ne guda biyu lokacin da mala'iku suka zo dokar ran shi babu damar bashi damar ya tuba ko kuma lokacin da rana ta hudo ta inda take fadawa wannan lokacin Allah yake kofin tuba shi ne yake cewa ya tuba zuwa ga Allah kada wai bawa ya rinka cewa kai ni innan ai dukkan na shekarun nawa nawa ne ai baba na shekara 100 ba goma ne to dukkana ni kuma yanzu duka nawa ne gare ni dan abin da bai tayara ya karya ba ni da sai na kai wancan lokacin a bar ni shege ayata in lokacin tuba yayi zan tuba wannan malam yake cewa fa innaha min alamati shiqaqi wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tabewa wadan musul basira da shayewar basira ka san lokacin da ajalinka zai zo an hadi maka an baka labarin rana kaza zaka mutu ko kuma a shekara nawa zaka yi shine kamun lokacin ubangijin ka yi hushi da kai kai kokari ka tuba in ka san ka aikata wani abu ko kana aikata wani abu to wajibinka ne ka tuba ba dan komai ba dan ka samu shiga cikin rahama ubangiji da abinda ka aikata gobe kiyama ya sanya ka gida aljanna shine malai yake cewa wa shurutut tawbati thalathatu sharadin tuba guda uku duk wanda zai tuba zuwa ga Allah to wajibi ne ya cika wannan sharadin guda uku shine na harko yake cewa annadamu ala ma fata yin nadama akan duk abin da bawa ya aikata ne daga zunubi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi shekara kaza yana aikata kaza yanzu Allah ya shirye shi na tuba ubangiji na wasa shine yin nadama akan duk abin da ya huce na daga abin da ya aikata ne daga zunubi nabi malai yake cewa wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi yayi niyya na ba zai sake komawa ba zuwa ga zunubin da ya kasance ya aikata a baya na daga abin da ya mai saurana da kwanukan shi yana dan shekara 20 yace wannan kazan nan na fasa to yayi niyya lokacin da zai tuba har abada ba zai koma aikata irin wannan zunubin ba yake cewa na uku wa ya tarka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha lokacin da shiriyar ta zo bi lokacin da ya fahimci wannan abin da nake aikatawa sako ne koda yana jin dadin abin da yake aikatawa qata'an kai tsaye ya yanki ya wasa in ya kasance yana lullube da wannan aikata sakon ko wannan sakon da yake aikatawa wannan su ne sharuɗa guda uku wanda wajibi ne ga mai tuba ya cika su malam zai mana bayani akan wannan sharuɗan guda uku yake cewa ya'ni annahu yajibu 'ala al-mukallafi an yubadira ila at-tawbati war-ruju'i min dhunubihi al-khassa wal-'amma biduni ta'khirin wala israr qabla an yaskhata alayhi Allah bi inzal al'uquba. Yake cewa abinda ake nihi shine wajibi ne game da wanda yake mukallaf, wanda alƙalami ya hawo kanshi yayi gogawa zuwa ga tuba, ya dawo zuwa ga abinda yake aikatawa na daga zunubi. Yace zunubai wanda suke kebantattu ko kuma zunubai wanda suke suka kumshi komai da komai. Yake cewa biduni ta akhir, ba tare da wani jinkiri ba, wala israr, ba tare da bayyana wa jama'a ba, a ni da nayi kaza, a jiya nayi kaza, a yau nayi kaza. Wannan shi kadai ci ba zunubi ne mai zaman kanshi. Bawa yayi laifi yazo ya bayyana wa al'umma lalle ya aikata laifi ko kuma ya riga tutiya, lalle in kaza ne sai ni, in kaza ne ni kaza, shi kaza yake sha in ya tafi, a shi ya bi ta kan wacce yayi kaza yayi kaza. Wannan yana ɗaya daga shi ma zunubi ne mai zaman kanshi. Shi ne ma da yace ba tare da jinkiri ba, ko ba tare da bayyana wa al'umma ba, ko abukan zama ba, ko abukan abuka aiki ba, a nayi kaza yayi, ko yayi kaza yayi kaza yayi kaza na daga sako ba. Yake cewa qabla an yaskhata Allah alayhi, yace kamun ubangijin shi ya gushi akan shi bi inzalil uquba, ubangijin shi aiko ya saukar mai da uquba. Mun sani zunubai suna iya gadarwa bawa uquba a rayuwar shi, ya kasance albarkacin wani zunubi da yake aikatawa duk abin da zai samu ubangiji ya zame albarkar shi, ko kuma albarkacin zunubin da yake aikatawa kurin ubangiji ya kulle mai rayuwa kullun cikin wahala yake. Albarkacin zunubin da yake aikatawa gashi yana samu, amma dai ba za ka taba ganin shi furtuwa mai kyau ba. Ubangiji yana yin haka dalilin wani sako da zakai, ta sanya ubangiji kullum yake mana ka shedi wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Yace kuma can yake bayyana da wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseera. Babu wata musiba wadda za ta samu bawa ya gani komai ya kiye mai a rayuwa, duk abin da yake ba ya gaza samu, duk abin da yake fafutuka akan shi Allah ya dauki albarka akan shi. Yace dalilin abin da hannayenka ne ta tsankwalo shine kurmi yake bibiyanka, wannan zunubin da kake aikata, wannan saban da kake yi wa ubangiji shine zai kai ka ubangiji ya liƙe dukkan wanzu kohohi. Shi ne nan malai yake bayyana mana ka tuba kamun ubangiji ya sabkar da hukumarka a kan shi. Hukuma wai ba wai sai an tafi gobe kiyama ba, shi ma ubangijin nan ba shi ne mai jujjuya al'amurkan shi, al'amarin shi kurum kasance sai ya kasance. Idan ya nuhaci sabkar da hukumar shi akan bawa, ba wani wanda ya isa ya ije mai shi. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, idan ubangijinka ya nufate ka da wata cutarwa, wata ukuba, wallahi ba wanda ya isa ya ije maka wannan ukuba. Ka zan wahala ce ubangiji ya riga ya meka maka ita, wallahi sai ka hige ta, in ya za a yi sai ka hige ta. Wannan ubangiji dai ukuba ce, amma dai kuma me ya janyo maka shine abin da hannayenka take aikatawa. Amma dai ubangiji yana gafartawa, yana rangwame akan abubuwa da yawa, mafi yawa kuma zaka ga wata kuba ubangiji idan ya sabkar ma bawan shi da ita a rayuwar shi ta nan duniya, to tabbas da kai alamar soyayya tsakankanin bawan shi da ubangijin shi. In ba soyayya, ubangiji sai ya shafa mai lahiya, ya tahi yayi tai yayi tai yayi tai har zuwa lokacin daukar ran shi, babu damar tuba. Don ubangiji ya mai azaba, wala muzikan lahum min al'azabil ajna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un. Su wannan su ne wanda ubangiji yake so he dan dana musu azaba, ya musu hukuma a rayuwar a rayuwar su dan duniya, ba dan komai ba danya musu rangwame a gobe kiyama. Allah kada ka kama mu da wani laifi da muka aikata, ka ladabtar da mu a rayuwar mu ta dan duniya da ta gobe kiyama. Malai yake cewa tawbatu hiya ar-ruju' min afali mazmuma ila afali mahmuda. Abinda ake cewa tuba shine mutun ya dawo daga wa'ansu ayyuka wanda ake zargin su, wa'ansu ayyuka mummuna, wa'ansu ayyuka marasa kyau, zuwa ga ayyuka wanda ake so, wanda ake kaunatar su, wanda addini ya baka lamarin ka aikata. In kana so ka tabbatar wa kanka abinda kake kan shi ko abinda kake aikatawa abu ne mai kyau ko mara kyau, ka diba yanayin ka da kai da mutane. Manzo Allah yake ce mana al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas. Abinda ake cewa zulubi shine duk abinda yake sosuwa a cikin ranka lokacin da zaka aikata, kana azite nayi ba nayi ba nayi ba nayi ba, kuma ga wani wanda kake kunya zai gitta, to zakai kokari ka sankuye kanka, ka ringa boye boye. ba za ka taba yarda ba wanda yake kallon ka da mutunci yayin ka na aikata wannan abu wannan shi ake kira da zambi to irin wannan abubuwa su ne ake so ka bar su ka dawo zuwa ga abinda ake so abinda duk wanda kake ko duk wanda kai hatta da bakiyinka kana so ya ganka kana aikata shi shugowa masallaci ka zamna ai karatu da kai abu ne wanda yake zaka jiri wani kamar cice sanje ne ka shigo masallaci an yi kaza ko kuma garin ka kumya wani kai ganka ai ba wannan ka zo an yi sallar abu ne wanda wanin ka ma hatta da makiyinka zai yi alfahari a wani ayyu sun san ne sallati waras dai zai yi hatta da wanda bai yi zai ringa maka madalla to wannan shine ake kiransa da af'alul mahmuda su ne abu wanda suke abun soyuwa abu masu kyau abin da ya dace a ce bawa ya dawo ya mai da hankalin shi akan su kidan mutun ya bar duk abin da suke abu ne wanda inda wani zai ganshi yana aikatawa zai ji kunya zai ji ba dadi ya dawo ya aikata abin da duk wanda zai ganshi yana aikatawa to zai yi alasar barka a cikin abin da yake aikatawa yake cewa ayi arrujuu ila Allah bi ta'a shine mutum ya dawo bawa ya koma zuwa ga ubangiji shi da biyayya ba'da taba'ud anhu bil ma'siyah bayan yayi nisa da ubangiji sakamakon saba ne da yake yi kuma ga duk lokacin da bawa zai sa rigar sako to tabbas yayi nisa da ubangiji shi kuma duk lokacin da bawa zai sanya riga ta biyayya da ubangiji shi to tabbas yayi kusa da ubangiji shi akwai hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya rawaito ubangiji yake cewa وما تقرب الي عبدي بشيء احبه مما افترضته عليه yace bawa na ba zai taba kusantuwa da ni ba sama da abin da na farlanta mai aikata wannan sallolin guda biyar wannan azumin da aka farlanta maka wannan hajjin da aka farlanta maka wannan zakkar da aka farlanta maka ka zo da su idan kai hakan wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ubangijinka zai yi yayi soyuwa ko yayi zai kusanto da kai zuwa ga ubangiji yake cewa bayan su shine nafiloli abin da yake mustahabbi ne abin da Allah ya wada ka bada fi sabilillahi ka shigo sallah ka shigo masallaci kai nafila kai rakoyinka da darka tashi kai nafilolinka kai azumin litinin da alhamisi kai azumin ayyamul bir sha uku sha hudu sha biyar wannan su ne ake kira da nafila abinda ba farlanta maka ba amma dai idan kai su ne abinda ake so kuma zaka samu ladan shi yake cewa dubawa na idan ya kusance ni da nafila yace to ni kuma zan kasance kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rajlu alladhi yamshi 'alayha yace zan kasance hannayen shi wanda yake dagula abubuwa da su yake kakkabawa da su yake cewa haka zan kasance idanuwan shi wanda yake gani da su zan kasance jin shi wanda yake ji da shi haka zan kasance kawawan shi wanda yake tahiya da su kaga wannan shike baka labarin lalle kusanci da ubangiji kusa wanda yake gaka shi sanya ba wani abin da yake ƙara kusantar da bawa da shi da ubangijin shi sama da biyayya da bawa yake yi wa ubangiji ba wani abu wanda yake nisantar da bawa da ubangijin shi sama da abin da bawa yake aikatawa na daga sako yace wa hiya fardu aynin ala kulli man irtakaba dhanban hukuncin tuba wajibi ne wanda wani bai iya dauke maka ita da duk wanda al'arul alqalami ya hawo kan shi idan ya aiwatar da zunubi idan ya barkata ko ya aikata zunubi yace kuma wannan dalilai na alqur'ani da sunna da ijma'in malamai dukkan sun tabbatar mana da haka lalle tuba wajibi ne bawa ya tuba zuwa ga ubangiji wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah dukkan ku ya komo munai in kuna so ku samu tsira a rayuwar ku ta gobe kiyama haka a cikin suratul tahrim ubangiji yake bayyana ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allah an-nabiyya wal ladina amanu ma nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir yake cewa ya ku wanda kuka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take rantsatsa ba tuban mazuru ba yau kai ka tuba yau gobe ka koma jibi ka sake yi ka koma jibi ka sake yi ka koma hakan ma wai ubangijinka saboda rahama saboda jin kai da tausayi da yake maka bakin amsar tubanka zai ba amsa zai ka tahi ka dawo in amsan zai amma dai tsoron da ake yi kadda ka tahi ka aikata kamun ka dawo rai ya halin shi sanya ana so bawa ya kasance yayi tuba wanda take rantsatsa tuban da idan ya maida wa Allah al'amarin shi ya nema ya gafarta mai ba zai taba komawa ba kan wannan zunubin da yake aikatawa yace asar rabbukum ubangijinku yayi kusa da ya san da ya kankare muku dukkan zunubanku dukkan wasu kurakure wanda kuka aikata yace wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yace kuma ya sanya ku aljanna wanda koramin da suke gudana a karkashin ta ba wani gata wanda bawa zai samu a rayuwar shi ta yau da gobe kiyama sama da a ce Allah ya mai gatan shiga gidan aljanna wannan aljannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wasafa mana ita yake cewa fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin qattu in shi'tum faqra'u fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun yake cewa a cikin wannan aljanna da kai abinda rai bata taba gani ba kuma kunne bata taba ji ba ba wani labari ba wani wanda mai iya labari wanda zai zo ya kawata maka yace irin kaza na kayan dadi irin kaza da kaza da kaza yake cewa kai kunkuruskan dan bariya khatara ala qalbi bashar wai duk tunani daga nan daga horkon duniya ko daga lokacin manzon Allah har zuwa ƙarshen tashin duniya ba wani kai ko ba wata kwalluwa wanda za ta iya tunano kayan jin dadi wanda za a iya samun su a nan duniya wanda da kai su a cikin gidan aljanna kurma abun gune ubangiji yake bayyana mana yake cewa idan kuna so ku tabbatar lalle ubangiji ya tana da mu kayan dadi kayan ni'ima kayan morewa kayan holewa a cikin gidan aljanna yace ka karanta wannan ayar da take cikin suratul sajada yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin raibat san ba abinda aka boye musu ba na daga abinda zai faranta mata rai a gobe kiyama jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa kaga wannan ya kawo maka yana maka bayani tabbas sai da aiki sannan za a samu gidan aljanna shi ne abin gukurin ubangiji ya bamu yake cewa masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhdatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa kaman huwa khalidun fi an-nar wa suqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum azwa karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah kuma ku nemi rangwame ku nemi gafarar zunubanku yace fa inni atubu fil yawmi 100 marra yace sabida ni a haƙina a matsayina na manzo ina tuba zuwa ga Ubangiji a yini su 100 a wata riwaya yace su 70 to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da garanti aka ce mai liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wanda ubangijinka ya maka alƙawarin ya kankare maka abin da ya gabata da abin da zai zo to ina to gani ina ga kai wanda kullun aikata shi muke ka hutu ka kalli wani abu wanda bai dace ba kai kaza ka zamuna kai ba ma kamar yanzu a zamuna a ringa hirar wani abinda bai kamata ba annabimanci gibacin naman dan uwanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan uwanku shin yayi wannan ubangiji da yake labarta mana cikin hadisi ayyibu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan fakaritumu shin dayanku yana so ya ci naman dan uwan shi danye ai kowa ai zai kyamaci a yanka naman dan uwanka ka sa ka tattauna ka ci yace to wannan ita ce ake kira da riba wala yaqtab ba'dukum ba'da kadda dayanku su ringa giba su ringa yi da juna idan ne giba shine hirar da akai ko wani wata hirar da akai wanda da mutumin nan da zai zo ya zamna a gaban ka ba zaka iya maimaita ta ba zaku zo ku yi ta tattaunawa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza akan wani ce bai dacewa ita kuma annabimanci shine ka dauko zancen wani ka kaiwa wani ba dan koyo dan ka hada kusu ba shi kuma wanda yake annabimanci azaba shi tun cikin kabari za ta fara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sahabbai sun huce da shi da manzo da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wani kabari guda biyu da suka huce sai manzo Allah ya tsaya ya ce wa'annan masu kabarin guda biyu ana azabtar da su sun ya malamai suke cewa tabbas azaba kabari gaskiya ce manzo Allah yake cewa amma dai abin da ya sanya ake azabta su ba wani abu bane ba wanda mu muke daukar shi wani abu ba manzo Allah yace amma dai babban abu ne agun ubangiji saboda da ma ka'ida ta ubangiji wa tahsabunahu hayyinan huwa inda Allah aziz wani abin zaka dauke shi ba komai ba amma dai agun Allah babba ne dan komun komun sai kai ka gidan aljanna dan komun komun da kai karena sai kai ka wutar jahannama manzo Allah yake cewa kware ku ana azabtar da su yace dayan kabarin yace ana azabtar da shi saboda la yastanzihu min al-bawl ko la yastatiru min al-bawl baya shabakancewa baya karewa lokacin da yake hutsari lokacin da yake bawali baya kiyayewa zai zo zai bari kayan shi su ringa tabawa ko baya wankewa baya samun wuri wanda yake comfortable yayi hutsare shi kurum duk inda ya samu sakin kayan shi yake yi yo ya fasin me ya bata mai jikin shi kuma da najisa ka zo kai ibada in kai ubangijin kai ya karba ba za a yi ba duk inda ya samu gabani yace shi kuma ɗayan ya kasance yana yawo da annabi manci yace shi sanya ake yi musu azaba a cikin kabarinsu Allah ya kiyaye mu to yana da kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu tuba zuwa ga Allah mu nemi rangwamen zunuban mu kasancewa shi karan kanshi yana tuba so 70 ko so 100 ayini to mun kamata ya a ce mun huce iyaka mun yi sama da haka saboda mun yi buƙatar ubangiji mu ya karbi tuban mu kuma mun yi buƙatar mu yi istighfari ubangiji ya yalwata mana a cikin rayuwar mu akwai hadisi wanda imamu ibn majah ya hutar shi a cikin sunan ɗin shi haka da imamu tabarani yake cewa at-ta'ib min az-zambi kamar la zanbala sai dai hadisin hadisi ne da ibi ya dai ma'anar shi mai kyau ce yake cewa mai tuba zuwa ga zunuban shi ko duk wanda yake tuba akan zunuban shi yace kamar mutum ne wanda baya da zunubi duk lokacin da zaka tuba ubangiji ka yana gafarta maka yana kankare maka yana kankare maka har a wayi gari babu komai a tare da kai sai yake cewa faqad ajma'at al-ummah al-islamiyyah qatibah ala wujub al-tawbah ala al-fawr haqiqa al-umma ta yi ijma'i ta hadu akan wajibi ne bawa idan ya aikata zunubi kai tsaye idan ya san ya aikata ya dawo ya tuba zuwa ga ubangiji akan zunuban da ya aikata kamar yadda muka yi bayani a can baya da lallai a cikin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman akharaha duk wanda ya jinkirta tubar shi yace fa huwa asin wannan mutumin lalle yayi sako game da ubangijin shi yace tajibu tawbata alaihi fi hada ta'khir wannan jinkirin ma da yayi wajibi ne ya tuba akan shi alladhi huwa fi nafsihi ma'siyatun saniya wanda shi karan kanshi wani sako ne na biyu yace wa annash shurutu tawbati thalathatu yace shuruddin tuba kuma guda uku ne annadamu ala martaka min az-zunubi liqauli sallallahu alaihi wasallam tuba korin nadama akan abinda ya aikata ne daga zunubai dalilin wadan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annadamu tawbatun yin nadama ita ma tuba ne kaji lalle baka kyauta ba kaji kai hoto na hoto da ubangijinka shi ma tuba ne yake cewa wattaba an-niyyatu ala adami al-audati ila al-ma'siyati fi ma baqiya min umrihi yayi niyya ba zai koma dawowa ba zuwa aikata wannan zunubin daga cikin abin da yake saurana daga zunubin daga kwanukan shi yace wattaba'u an al-ma'siyati fi sa'atihi wa hinihi mutun ya nisanci kanshi da aikata wannan zunubin lokacin da yake aikata wannan zunubin saboda fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wailul lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna wani kwari na azaba ya tabbata ga wanda suke shelanta wani zunubi da suka aikata ya aikata zunubi zai zo zai ringa labartawa abukai aijiya ba na ce maka wata kwamba zan shiga ba ai na samu na ciyo kanta na same ta yazo ya ringa bada labari irin wannan labarin rukan abin da ya aikata ai jiya na ci kaza jiya na yi kaza na hada kaza na samu kaza ai na zalunce shi jiya na buge shi na yi kaza irin wannan aikata irin wannan zunubabbuka idan yayi yana jin dadi zai zo ya ringa labarta wa jama'a lalle ya aikata kaza yace to iri-irin su suna da wani kwari na azaba a gobe kiyama wa'inda suke shelanta saban da suka yi wa ubangiji kuma alhali sun san da lalle abin da suka aikata sako ne akwai wani shi kurum zalunci yasa gaba in dai ya zalunta to he yazo yayi talabarta ai ji yayi da bukan shi nayi kaza dalili na biyu yake cewa almustaghfiru min dhanbi huwa muqimun alayhi kalmustahzi'u bi rabbihi wannan riwaya ce wacce take da'ifa Imam Abu Dawud ya wutar da ita yake cewa wanda yake neman gafarar zunuban shi kuma yana kan zunubin da yake aikatawa yace wannan mutumin kamar yana izgili ne da ubangijin shi yace wa min at-taubati raddul mazalim ila ashabiha bayan wannan sharuddukan guda uku da malaye ambata mana yace yana ɗaya daga cikin tuba idan ka zalunci wani kamar me abinda ka zalunce shi kaga an samu sharadi na hudu kenan in ya kasance tsankanin ka da kai da wani ne to wajibi ne sai ka mayar me da abinda ka zalunce shi kaga ka cika sharuɗa guda uku wannan tsankaninka da kai da Ubangiji sannan idan ya kasance da kai wani abu tsankaninka da kai da wani kamar rume da abinda yake tsankanin shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana alal yaddi ma akhazat hatta tuaddi hannu laihin yana kanta ko laihi yana kan hannayen da ta dauki kayan da ba nata ba har sai ta mayar da abin da ta dauka na ban wanda ba nata ba kaga wajibi ne in ma kana son tubanka amsa in dai tsankaninka da kai da wani to wajibi ne kai mayar me da abin da ka amsa in dai kana so tubanka ta kasance in kuma baka maida ba to wallahi tallahi a gobe kiyama zaka mayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun mutara shi hadisi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne yake cewa sahabbai shi shin kun san waye talakka atadruna man al-muflis shin kun san waye talakka sahabbai suka ce mun san waye talakka mana talakka shine wanda baya da sisi baya da kobo ba komai a tare da shi wa umma al-sahim wannan shine talakka wanda ba komai a tare da shi yake cewa ku sani talakka shine wanda zai zo gobe kiyama da dimbul laga yayi sallah yayi azumi yayi haji yayi zakka yayi kaza duk wani abubuwa na lada ya aikata yace sai dai kai to yazo da kai haƙin wani akan shi ya zagi wancan ya ci mutuncin wani ya dauki duke wancan ya ci amana wancan yayi annabimanci ga wancan yayi giba ga wannan yace za a zo kowa zai zo ya nemi haƙin shi a gun Ubangiji idan yazo wani ya tsankaninka da kai da wani a kaza kaza ne shikenan sai a dauki ladan a ba wancan a dauka a ba wancan a ba ka a ba wancan yace har sai ya kai ladan nashi ya gama kuma ga mutane suna annatan suna jira a musu hisabi tsankanin su da shi da wannan saboda haƙin su a wurin shi yace zai zo idan yazo za a dauki zunubin wancan alafta ne a dauki zunubin wancan alafta ne yazo da dimbul lada amma dai gashi ran yanzu an fara alafta mai zunubi ana alafta mai zunubi har zuwa lokacin da zunuban za su yi sharnak da shi su lullube shi a lokacin nan Ubangiji zai ce ku yi da shi wutar jahannama me ya janyo me shine haƙin mutane wanda suke kan shi Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbatar da mu akan samun tuba wadda take ingantatta tuba ba irin tuban mazuru ba ya sanya mu kasance daga cikin wanda Ubangiji zai musu rahama a gobe kiyama ya sanya aljanna ita ce makoman mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayen mu da kakanninmu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makoman su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amuran shi ya biya dukkan bukatu ya sanya albarka a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك